الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى أول نقدة من أثمان المحبة بذل الروح فما للمفلس الجبان البخيل وصونها قال هنا مجانا أكاب ديشا في محبة كما يندي قباتا شيني كونر الله yanda ake samun wato wannan siffa ta zama ta bawa ya siffanci da ita kuma ya kasance cikin waɗanda suke masu son Allah ne to malai yake cewa farkon jari wato wanda ake sawa a cikin kaunar Allah madaukakin sarki shine wato bayar da rayuwa gaba daya ko fansar da rai dan haka yace wanda yake matsoraci ko kuma wanda yake mai mako ne ba zai iya wannan cinikin ba ma'ana kaunar Allah madaukakin sarki tana buƙatar sadaukar da rayuwa gaba ɗaya ga Allah wannan shine farkon jarin da ake saka a cikin kaunar Allah indai zaka yi sadaukar da rayuwarka ga Allah madaukakin sarki to ka sa jari cikin kaunar Allah yasa mallan zai ta kawo misalai musamman zaka ga wasu ba wai kudin bane da su amma saboda wannan sadaukarwa da suke ta rayuwar su ga Allah madaukakin sarki to har ya zama sun fi waɗanda suke da shi ko kuma wani zaka ga ba wai ƙarfi bane da shi amma wannan sadaukarwa da ke cikin zuciyarsa da zai bayar da rayuwar shi ga Allah sai kaga ya fi jarumi ma wanda yake jarumi bai iya yin abin da yake wani yayi ba sai a dinga ganin wani mai rauni ne to amma kuma abin da yake cikin zuciyar shi na sadaukarwa na imani to sai kaga abin da zai na kaunar Allah sai ya baka mamaki fiye da wanda ya fi shi karfi ko ya fi shi wani iko amma da yake cewa lallai wanda yake matsoraci ko mai mako ba zai iya bada rayuwar shi ga Allah bai samu wannan mataki na kauna shine yake cewa bidamil muhibbi yubau usluhum faman da alladhi yabta'u bithamani yake cewa da jinin mai kauna ne ake siyan saduwa da Allah madaukakin sarki dan haka yake cewa wane ne wanda zai yi ciniki da irin wannan jari din dan haka yace tallahi ina rantsuwa da Allah ma hazalat fayastamu hal muflisuna lallai kaunar Allah madaukakin sarki ba ta yi kwantai bane da har za a ce waɗanda ba su da komai ne za su zo a ba su ita wala kasadat haka nan kuma ba ta lalace ba fayabi'u habin nasi'atil mu'siruna ballanta wani ya zo ya dinga yi musu cinikin kaya ya yi rana ya musu ciniki irin na karewa din nan da haka ya ce abin ba haka ba ne yace laqad uqimat lil ardi fi suqi man yazidu falam yarda laha bi thamanin duna bazl an nufus lallai an bijirar da kaunar Allah madaukakin sarki cikin kasuwar waɗanda za su bayar da ƙari dan haka Allah madaukakin sarki ya zamanto ba abin da ya yarda musu da shi illa bayar da wannan rayuwar tasu gaba daya shine Allah yace inna Allaha ishtara min almu'minina me yasiya a wajen su anfusa wa amwala me zai ba su bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillah da haka sun ba da wannan rayuwar eh sun yi cinikin ta sun bayar da ita ga Allah haka komai za su iya yi domin Allah madaukakin sarki fa ta'akhkhara al-battaluna dan haka waɗanda suke masu nuna isa ne sai suka ja da baya wa qama almuhibbuna masu kauna kuma sai suka shigo gaba yanzuruna suna wato dubawa ayyuhum yasluhu an yakuna thamanan fadarati silatu bainahum aga wane ne abin cinikin zai fada hannunsa shine mala yace sai ta fada hannun adillatin alal mu'minina izzatin alal kafirina, a wajen mu'minai wannan abu ne mai sauki ya sadaukar da rayuwar shi ga Allah, a wajen wanda ba mu'mini ba kuma yana ganin wahala ne, wahala ne sadaukar da rayuwar shi domin Allah. Yace lamma kasuran mudda'una lil mahabbati ulibu bi iqamatil bayyina ala sihhatid da'wa, kazantuwar kuma masu tutiya masu cewa ai duk suna san Allah, duk wanda ka tambaye ce ai yana san Allah, ce lokacin da masu wannan da'awa masu tutiyar cewa suna san Allah suka yi yawa, yanzu ko al'ummar mu zaka ji ko ai ce ma ai yana san annabi haka ne ko, amma an zo aiki karara da zaka ga mutum a wajen san annabi ba ko, to dan haka yace lokacin da masu da'awa da yawa kowa yace shi ma mai san Allah ne shi ma na Allah ne, sai aka ce to kowa ya kawo shaida akan haka. Yace fa law yu'ta an-nasu bi da'awahum ladda al-khaliyu hirqata shaji, inda a ce mutane duk abin da suka faɗa ake karba a zauna a kai, to da wanda ba komai ba ya dauki rigar wani ya saka ta, fatanawwa al-mudda'una fi shuhudi faqila, sai kowa yazo da irin shaidarsa, sai aka ce la tuqbalu hadhihi ad-da'wa illa bi bayyina, ai wannan ƙara ko kiranye da suka kawo ba za a karba ba sai da shaida mai ƙarfi. Shine Allah ya ce qul, ka gaya musu cewa in kuntum tuhibbuna Allah, in dai daga gaske kuna kaunar Allah, to fattabi'uni ku bi ni, kenan duk mutun yazo ya ce ma shi fa yana san Allah, to ka zo ka auna shi ka ga ya biyayya shi da annabin Allah, ya biyayya shi da littafin Allah, ya biyayya shi da shari'ar Allah, mutum zo ya gama ce ma shi ai yana san Allah, sai ka duba ka ga yana tsayar da sallah akan lokacinta, yana biyayya ga duk abin da Allah madaukakin sarki ya ce ai ya umarni da shi, yana nisantan hannun Allah, to in ka auna shi anan ka ga baya yi, to ka san wannan da'awa kawai yake da bakinsa ba gaskiya ba ne. Shi yasa wani daga cikin magabata yana cewa wannan ayar Allah ya jaraba wasu ne da suka yi ƙaryar cewa suna san annabi, sai Allah ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum, indai da gaske har kuna san Allah ya ce to ku bi ni, to wanda ya ce yana san Allah to ya bi annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam, don anan ne za a gane waye ne bi na gaskiya waye wanda baya bi. Shi yasa wata rana a kisar Julaybib, a Julaybib wani mutum ne wanda yake talaka daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, dukkan su mafi yawancin su ba su da shi, amma shi a cikin su ma shi yafi kowa rashi ma, sannan kuma mutum ne da Allah bai mishi kyakkyawar sura haka ba, ma'ana na halitta ba, an ce gajere ne haka bai da abin nan, ma zai nemi aure ma ba za a bashi ba, saboda wasu abubuwa da yawa ake kallo a neman aure ko, za a ce ya sana'arsa ya kyawunsa ya daga wani gida ya fito, to shi Julaybib duk in ka auna shi bai da wannan abubuwa, kuma sai ya ga wata mata a Madina yana so wata ƴa a wani gida, sai ya ga ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi fa ga abin da ya gani kuma ga abin da yake so, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi ya ce to ka je gidan ka ce na aiko ka tambaya aure, sai ya zo gidan kuma ya yi sallama iyayen uban ya fito, Julaybib ya ce na zo ne daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiko ni tambaya aure, uban har ya yi murna ya shiga gida yana gaya ma uwar ai annabin Allah ya aiko da tambaya aure, har ya shiga sai kuma ya dawo, sai ta ce ka tambaye shi wa aka aiko tambayar auren ma, dan shi ya dauka annabin Allah ne sai zai ma aure a gidansu, sai ya zo ya koma sai ya tambayi Julaybib wa kake tambayan mu aure, sai ya ce ni ne nake neman auren, sai ya ce to bari mu je mu shawara, yanzu an canja saboda ga matsayinsa, to kaga indai suna bin annabin Allah, annabin Allah ne ya turo a nema shi, don haka ita yarinyar tana cikin gidan tana daki duk tana jin abin da ake, da ta ji sun zo suna shawara sai ta fito ta tsaya akan iyayen ta ce to ni ina so tunda annabin Allah ne ya nema, tace ai Allah ya ce wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amri, ai bai kyautu ga mu'mini namiji da mu'mina mace ba, idan Allah ya hukunta abu
ai duk abin da annabin Allah ya hukunta Allah ne ya hukunta don haka idan Allah ya hukunta abu ko annabin sa to bai kyautu su tsaya su ce sai sun yi shawara ba saboda haka ni bana neman shawara ko annabi ne yace to na yarda haka aka daura auren da Judai bi aka daura auren da shi haka aka daura auren da shi ya fita jihadi da ya fita jihadi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ta tambayar sahabbansa ina Julaibib ina Julaibib aka ce ba a ga Julaibib ba har ma suka yi mamaki me yasa yake tambayar sa to ko da aka je aka same shi an same shi yayi shahada daga cikin farko farkon wanda suka yi shahada tsakanin sara da suka a jikin shi ya fi 80 aljanna yake nema manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace yana cikin aljanna ne yayi na gan shi yana tallin kaya a cikin koramin aljanna shi yasa nake tambayo to shine fa yazo nema ruwa kana kaga ba annabin Allah biyayya ne ga annabin Allah ita ta yi biyayya kuma matar take cewa bayan wannan aure da ta yi da Julaibib sai da ta samu alkhairin da bata taba tsammani sai kowa yazo yana so ya aure ta kuma to kaga biyayya ne ga annabin Allah da haka mutum yazo ya fito ya ma da awar shi yana san Allah to ka auna shi ka ga ya biyayya shi da annabin Allah ya biyayya shi da shari'ar Allah to wannan cikakkiyar kaunar Allah ita take kawo biyayya shi yasa ko bauta da ake a bauta ma Allah ai bauta tsantsan biyayya ne da kauna kauna da biyayya su ne bauta duk wanda zaka kaunace shi ka masa cikakkiyar biyayya to wannan shi ne girmamawa ai domin duk wanda kake san shi ba za ka saba mishi ba kenan mutum yana son Allah da gaske to ba zai saba ma Allah ba kamar yanda in kana son mutum ba za ka taba saba mishi ba yanzu duk wanda zai ce yana son mahaifiyar shi tsakani da Allah to duk abin da take so ba matukar ba saban Allah ba ne zai ki zai yi saboda me saboda yana kaunarta to wannan shine ka'ida ta kauna amma ka zo ka ce kana kaunar wani kuma kana saba mishi to wannan kaunar ba ta gaskiya ba ce to shine Allah ya ce kul ka gaya musu cewa in kuntum tuhibbunallaha inda gaske kuna kaunar Allah to fattabi'u ku bi ni to Allah zai so yughfirukumullahu kuma ya gafarta muku zunubanku dan haka ana kawo wannan ayar ya ce fata'akhkhara al-khalqu kulluhum duk masu da awar kauna din nan sai suka ja da baya wa thabata atba'ul habibi sai ya zama waɗanda suke mabiya abin kauna ma'ana mabiya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sune suka jajince suka tsaya fi af'alihi cikin ayyukansa da an ce abu kaza sunna ne zaka ga suna yi shi yanzu wani duk yanda kai da shi ba zai bar abu da sunna ba wani kuma duk yanda zaka yi da shi ba zai yi sunna ba haka ne mutane suke wani duk yanda zaka yi ko sunnan nan ya ganta ma a rubuce ma a karanci wallahi ba zai yi ba wani kuma yana ji an gaya masa bai taba ganin ta ba ma zai ce ai sunna abu kaza ta ce ita zan yi haka cikin ayyukan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama suna biyayya wa aqwalihi suna biyayyan maganganunsa wa akhlaqihi suna biyayyan dabi'unsa fa tulibu bi adalati albayyinati bi tazkiyati dan haka sai aka ce to ga babbar shaida da take tabbatar musu da haka shine Allah yace yujahiduna fi sabilillah suna jihadi cikin tafarkin Allah wala ya khafuna lauma tala'in ba sa tsoron zargin mai zargi dan dan kai zaka ba abinka a sunna ina ruwanka da wani sunna ce ta ce ayi kaza sai ka zo kana bin sunna yanzu kana jin tsoron wanda an ce ma ahlu sunna to zai ba ahlu sunna na gaske bane amma dai wai wani yazo ya dinga zargin ka yace to ai wani ma ahlu sunna ne dan haka ni ina zargin sa to wannan me zai ma sai ya saka canja sunna a an kana nan ahlus sunnanka to wannan ita ce cikakkiyar kauna dan haka sai yace fa ta'akhkhara aktharul muhibbin da aka ce to abu to ayi jihadi to mafi yawancin masu kauna sai suka ja da baya wa qamal mujahiduna sai masu jihadi suka miƙe fa qila lahum aka ce musu to fa ga wata ka'ida shine inna nufusal muhibbina wa amwalahum laysat lahum masu kauna fa da rayuwarsu da dukiyoyinsu ba nasu bane na wanda suke so ne dan haka fa halummu ila bai'a ku zo ku sa hannunku a cikin wannan wato mubaya'a shine Allah yace inna Allah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Allah ya saya yayi ciniki, ya siya daga mu'minai rayuwarsu, rayukansu, wa amwalahum da dukiyoyinsu. Bi anna lahumul janna, cewa har dan suka bayar da wannan to Allah zai ba su aljanna. Kuma so da yawa a irin waɗannan ayoyin na jihadi, mafi yawancin abin da ake gabatarwa, wato ana gabatar da wato rai ne akan dukiya, saboda zaka iya bada dukiya ka amma ba zaka iya bada rayuwarka ba. Rayuwa ta fi wahalar bayarwa. Ko yanzu aka tsare mutum, ko yan fashi ko kidnappers, Allah ya tsare mu, suka kama mutum, duk abin da yake jikin shi zai iya bayarwa don ya kubuta da rayuwarsa. Ba zai ce ni ku kashe ni ba zan ba ku koko ba ne. Wanne ya fi so a ciki? Shi yasa Allah ya ce to ran nan da ka fi so ka ba da shi domin su. To yana da wahala a ce ka ba da rayuwarka ga Allah. Duk wanda ya ba da rayuwar shi ga Allah, to wannan ya kai mataki na cikar ƙaunar Allah, domin zai iya yin komai saboda Allah. Duk wanda ya ba da rayuwar shi, meye ba zai iya bayarwa ba? Zai ba da kuɗinsa, zai ba da komai nasa, duk abin da yake da shi zai iya bayarwa domin Allah, in dai har ya ba da rayuwarsa. Shi yasa mujahidun, masu jihadi, sai suka ɗara mutane a wannan gabar. Yanzu da zo a zo a yi shelar jihadi, to za ka ga kaɗan ne za su fita, saboda kowa yana son ran shi. A ce ai jihadi ba wajibi ba ne, ai fardu kifaya ne, ba fardu ain ba ne. Ko in wasu suka yi sun ɗauke ma wasu, sai a fara kawo ƴan hujjoji. An ce jihadi, sai a ce kai jihadin nan fa yanzu babu shi, saboda kowa yana tsoron ransa kar ya bar duniya. Su kuma masu jihadi suna so su je su samu abin da za a samu. To malai ya ce falamma arafu azamatal mushtari, su waɗannan mu'minai masu ƙauna na gaskiya da suka san girman shi wanda zai saya daga wajensu ɗin, shi ne Allah. Sun san girman Allah, wa fadla saman, kuma sun san girman kuɗin, wa jalalata man jara ala yadaihi aqdu tabayu'i, kuma suka ga matsayin wanda aka yi cinikin a gare shi, shi ne Allah. Arafu qadra til'a, sai suka ga cewa wannan abin da za a yi cinikin shi ba ƙarami ba ne, ita ce aljanna. A yi cinikin duka akan me? Akan aljanna ce. Aljanna ba a siyanta da arha. Ala inna sil'atallahi ghaliya, haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, lallai wannan haja, wannan abin ciniki na Allah ɗin tsada ne da shi. Ba ka zuwa kawai kana kwance ka ce za kana son aljanna, ko kana son babban matsayi. Duk wanda yake son babban matsayi, tashi yake ya dage ba da duk abin da yake so. Ko ba ka ganin ɗan kasuwa zai ɗebi makudan kuɗi ya sa a jari don ya samu riba? Yana tsoro ko ba ya tsoro? Sai akwai risk ɗin, zai ɗan ji tsoro, amma dai in dai ya san zai samu riba bai fargaba. Ko me, ko kai, ko ƙasa ce ka kawo mishi zai siya? Akwai ƴan kasuwan da duk abin da ka kawo musu siya suke, sai ka ga abin da ba a siya ma su suna sa kuɗi. Yanzu kai da za a tara ma robobin nan na suwan da suwa, wallahi kace ba ta su. Wani yana nan a ciki yake kasuwanci, kuma kuɗi zai ɗiba makudai ya saka a ciki. Ko wani kwalabe, wani buhunhuna, kai yanzu buhu in ka gama sai ka yadda shi. Wani kuma abin da yake sa jarin shi a cikin kenan, saboda ya san me yake so. Saboda haka in ka san ƙimar abu, shine kake sa jarin ka a ciki. Don haka su sun san ƙimar abin da suke nema, sun san matsayin wannan abin siya ɗin, sun san menene aljannar da suke nema. Wa anna laha sha'nan, kuma tana da wani matsayi. Fara'u min a'zamil ghabni an yabi'uha li ghayrihi bi thamanin ba, sai suka ga mafi asara wato shine su siyar da wannan ran ga wani ba wanda zai ba su abin da suke so ba. Fa aqadu ma'ahu bai'at ridwan, sai suka yi mubaya'a ta yarda da Allah madaukakin sarki. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi wannan bai'a ta bai'atul ridwan, yake cewa ku sa hannunku, idan an kashe sayyidina Usman to dukkan mu a kashe mu. Da haka dukkan suka yi mubaya'a kan za su yi yaki, ba wanda bai sa hannun shi ba sai wani munafiki shi kadai a cikin mutanen nan gaba ɗaya, mutum 1400 da sama. Dukkan su kowa ya zo ya ce mun yarda manzo Allah, mun yi mubaya'a ko a mutu ko a yi rai. sun kabari iyalansu a gida, ba sa tunanin mai kabari a gida, saboda sun san cewa wannan mubaya'ar ta yarda Allah ce. Yasa sai Allah ya yi wannan cinikin da su, Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minin iz yubayi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim. Allah ya san abin da ke cikin zuciyarsu, amma Allah ya yarda da su. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara musu karfin gwiwa, yake cewa la yalijun nara man baya'a tahta ash-shajara. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk wanda yayi wannan mubaya'ar ba zai shiga wuta ba, duk wannan wanda yayi mubaya'ar nan ba zai shiga wuta ba. Sahabban Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 1100 ce ba wanda zai shiga wuta a cikin su. To kaga cinikin su yayi riba ko bai yi ba? Ba mu yanzu ina zamu yi wannan cinikin. Kuma cinikin yana nan har yanzu kofa a buɗe take, ba wai an ce jihadi ba sai ka je ka zubar da jinin ka ba. Jihadi hanyoyi ne da yawa, wallahi ka yi biyayya ga iyayenka jihadi, ka tsaya ka tsare mutuncin iyalinka, ka kula da su, ka ba su haƙƙin su, ka yi adalci jihadi, ka tsaya ka riƙe amana da aka ɗaura ma jihadi, ka tsaya ka bauta ma Allah ta hanyar da ta dace jihadi, ka faɗi gaskiya inda ake ƙarya wannan jihadi. Amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalul jihadi, mafificin jihadi kalimatu haqqin, kalma ta gaskiya da zaka faɗa inda sultanin ja'i, wajen shugaba wanda yake mabarnaci, ka fito ka biya masa gaskiya, wannan babban jihadi. Haka jihadi yana nan mataki, ba wai jihadi sai an yi da takobi ba, kana iya jihadi ka fito ka ga ana wata barna ka gyara, wannan jihadi jihadi ne. Kai a cikin kanka ma zaka iya yin jihadi da kanka, ka hana ranka abin da take so, in ya zama saban Allah ne jihadi ne. Wannan shi ake kira jihadin nan, kuma da shi ake farawa. Duk wanda bai yaki zuciyarsa ba, ba zai iya yakan wani maki na waje ba. Haka shi ne jihadin nan, mutum ya yaki zuciyarsa, ya hana ta abin da take so wanda yake ba daidai ba, wannan jihadi. To kaga in ba kaunar Allah ba, za a yi ka zuke yaƙi zuciyarka, ka hana ta abin da take so, ka tirsasa ta akan abin da mahaliccinka yake so. Kaga wannan jihadi ne, kuma wannan cikar ƙauna ne ga Allah. Don haka jihadi wasu an ɗauka sai a ɗauka kawai sai an fito an yi yaƙi. Akwai jihadi daban-daban, akwai jihadi ta yanda za ka yi shi ta hanyoyi daban-daban, kuma duk ana kiran shi jihadi. Domin kalma ta jihadi in ka duba asalin ma'anarta da aka samo daga wato dagewa ne, mutum ya dage cikin wani abu ko cikin canja wani abu ko cikin yin wani abu, wannan shine asalin ma'anar jahada. In gane ko, shine asalin ma'anar jahada, shine mutum ya yi wani abu wanda yake mai wahala. To hana zuciya abu ko ya fi komai wahala. Inda mun sami irin wannan jihadin a yanzu, mafi yawancin matsalolinmu da sun kaukace 50 cikin 100, amma babu an kasa yakan zuciya. Inda an yaki zuciya, kaga wani ba zai miƙa hannu ba ya bari a wuce da kayan barna. To amma yanzu zaka samu mutum yana gani wannan abin haram ne, haka zai sa hannun shi a cikinsa, saboda ya kasa yakan zuciyarsa. Haka jihadun nafsi shine babban jihadi, shine farkon jihadi na farko da ya kamata mutum ya fara yi kafin ya je ya ce zai yaki wani. Ka gyara kanka tukunna, ka gyara zuciyarka. Don haka sai ya zama fa'aqadu ma'ahu bai'atar ridwani bitarabi min ghairi thubuti khiyar. Su ba su ce ma a ba su zaɓi sai sun je sun yi shawara ba, ta ce a take kawai sun shiga cikin wannan kasuwanci. Shine Allah yake faɗa a wata ayar a Qur'ani, Allah ya ce innal ladina yatluna kitaballahi, lallai waɗanda suke karanta littafin Allah, innal ladina yatluna kitaballahi wa aqamus salata, kuma suke tsaida sallah, wa anfaqu mimma razaqnahum, suke ciyarwa daga cikin abin da muka azurta su da shi, sirran a boye, wa alaniyatan, haka nan a fili, sai Allah ya ce yarjuna tijaratan lan tabur, waɗannan suna cikin kasuwancin da bai lalacewa. Ma'ana karanta Alkur'ani, aga karanta Alkur'ani ba sai ka je ka nemo kuɗi ba, kana shiga masallaci ka samu Alkur'ani ka karanta. sai da sallah mutai sallah akan lokacinta sannan kuma bayarwa gurgurdan mutum abinda mutai ke da hali ya bayar Allah ya ce yarzuna tijaratan lan tabu wannan za ta yi kasuwancin da ba tadewa a cikin sa har abada Allah ya ce kasuwancin shine li wafiyahum ujurahu Allah zai cika musu ladansu wa yaziduhum min fadlihi kuma ya musu kari akan falala daga gare shi innahu ghafurun shakur Allah ne gafara ne kuma abun godiya ne da haka shi ake gode ma in ba Allah ba ba wanda zai yi ciniki da kai bayan kai ciniki ya baka abin da zai baka yanzu ka je ka sai buhu daya buhu ma ba a cika ba za a baka ma abin da ka sai ya cika ke ba yanzu akwai dan kasuwa da yake da shago misali mai kayan hatsi da zaka sai buhu daya ya kawo rabin buhu ya ce na kara ma saboda tausayinka akwai ai dai ce zai asara to Allah zai ninka ma abinda a ce in buhu daya ne ma'ana ka bayar domin Allah Allah zai ninka ma shi so 700 ka kwatanta zaka samu da buhu 699 akan buhu daya a wannan ba karamar riba bace ko ba karamar riba bace shi yasa Allah ya ce yarjuna tijaratan lan tabur kasuwanci ne da baya lalacewa kuma ba za su taba gane riba wannan kasuwancin ba ma sai ran da suka tsaya a gaban Allah suka ga abin da suka tara yayin da suka ga wannan abin lokacin za su ma dinga cewa da ma duk abin da suka yi sun yi shi dan a tara musu anan da ba a ba su ma a can ba wa qalu dan haka da suka shiga wannan kasuwanci saboda kaunar su da Allah sai suka ce wallahi la naqiluka wala nastaqiluka al iqala shine ka ce wane kasuwancin nan ba zai yiwu ba ka zo mu warware to su da suka ga ribar da ke cikin kasuwancin su da Allah na kaunar Allah sai suka ce mu dai wannan kasuwanci ba za mu warware ba kuma ba za mu nemi a warware shi ba dan haka mun shige shi ba fita falamma tammal aqdu lokacin da kasuwancin nan ya cika wannan din misali ne ina fata ana gane bayanan malamin nan yace lokacin da kasuwancin ya cika wasallamul madi'a suka karbi abin da aka ba su din ila lahu sai aka ce musu mud tarat nufusukum wa amwalukum lana tunda dukiyoyinku da rayukanku sun zama namu ne radadnaha alaikum to mun mayar muku da ita kuma aw fara makanan mafi yalwan abin da da yake da shi wa ad'afan da kuma ninkin haka sai Allah ya ce wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata mana wanda suka yi wannan cinikayyar suka ba da rayukansu da dukiyarsu dan Allah suka mutu Allah ya ce kada ku yi tsammanin wanda aka kashe su cikin tafarkin Allah amwatan kada ku ce matattu ne wannan dole sai an yi tunani sosai mutum zai gani a ya mutum zai yi sha zai mutu a wajen yaki kuma ran shi baya jikinsa kuma sunan shi ya mutu kace kuma ba matattu ba Allah ya ce ba matattu bane bal al'amarin dai shine ahya'un rayayyu ne su a raye suke inda rabbihim yurzaqun Allah yana azurta su farihina kuma suna cikin farin ciki a wannan rayuwar bima atahumullahu min fadlihi da abinda Allah ya basu na daga kyauta fassaran wannan shine hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa rayukan wanda suka yi shahada kuma su kadai suke da wannan rayukan wanda suka yi shahada suna nan wato Allah zai sanya su cikin wasu abubuwa kaman tsuntsaye wasu koraye za su dinga shawagi a cikin aljanna haka suke kaga kai ranka yana can a cikin kabarinka ana nuna ma aljannan ne suna su an sa a wasu abu koraye kaman tsuntsaye suna watayawa suna kewayawa cikin aljanna duk inda suke so idan yamma tayi sai su koma karkashin al'arshin Allah sai su shiga wasu abubuwa kaman sheka haka kaman fitulu kowanne zai shiga nashi ya zauna shi ran da suka rasa a duniya shine Allah ya ba su wannan kaga a duniya ba su da wannan ran wata rana sai Allah ya ce musu wai me kuke so ne sai su ce ya Allah madaukakin sarki abu daya muke so shine kamar yadda mu duniya a sake mana irin wannan kisar ka sake kara mana wannan abu saboda sun samu abin da suke so na cinikin kasuwancin kenan ribar kenan to kaga babu ribar da ta kai wannan to me ya kai su ga samun wannan matsayi kaunar su da Allah kenan mutum yana iya bada rayuwar shi dan Allah yana iya sadaukar da rayuwar shi dan Allah madaukakin sarki kuma Allah kadai ya san sakamakon sa yasa Allah ya ce farihina bima atahumullahu min fadli suna masu farin ciki na irin abin da Allah ya ba su na falala yasa zaka ga mutum yayi shahada yana jin dadi kuma abin mamaki mafi yawanci wanda za su yi shahada an ka kalli fuskar su sai kaga fuska ce da take nuna albishi mafi yawancin su babban albishir din da suke samu masu yin shahadar nan shine jinin farko da zai diga daga jikin su Allah ya gafarta musu duk zunuban su ba ne samun wannan zai wanda yin shahada wannan shuhada ake kiran su me yasa ake kiran su shuhada ma'ana Allah shine shaidar su a ce Allah shine shaidar ka ranar tashin alkiyama ba to akwai wata shaida bayan wannan aiwa kafa billahi shahida Allah ya ishi mutum shaida baka bukata kuma shaida wani Allah shine shaidar su shine ma'anar shahid da haka ba haka kawai zaka fito ka ce wani shahidi bane haka kawai ka fito ka ce wani ya fito yana zanga zanga yana zagin annabi ranan ashura yayi fada da hukuma an gaje shi ka ce wani shahid ne yana zagin sahabbai mutum ya fito yana zagin sahabbai kuma a kashe shi kuma ka ce mishi wani shahid to shahada ba haka ake samun ta ba ana samun ta ne da cikin kauna da biyayya an yi magana akan biyayya cikin halayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ayyukan sa da dabi'unsa bugu da ƙari Allah ya ce wayastabshiruna bil ladina lam yahqu bihim suna gaya ma waɗanda ba su zo sun sadu da su ba sun sami irin wannan matsayin suna cewa Allah khaufun alaihim wa lahum yahzanun kada ku ji tsoro kada ku ji damuwa mun samu garanti cewa ga abin da muka samu kaga kar ku ji tsoro yasa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yawan su da suka gane wannan ciniki wannan kasuwanci ba sa fargaba wajen shiga cikin sa wani baffan ana kiran shi wato Anas ibn Nadar baffan Anas ne lokacin da aka yi yakin Badr bai samu fita ba da aka dawo ya ji irin alkhairin da yake cikin wannan wanda suka yi yakin ya zo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya annabin Allah ya ce yakin ka da farko da ka fita kai yaki da kafirai ban sami ikon fita ba na yi hasara sosai ya ce amma idan za ka tafi wani yaki zan fita kuma Allah zai ga abin da zan yi ce Allah zai ga abin da zan yi to ana fita kuwa sai ya zama shi ne farkon wanda suka fara shahada a yaki sai Allah ya saukar da aya ya ce minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullahi alai daga cikin mu'minai akwai wasu mazaje da suka gaskata alƙawarinsu da Allah ya fitan bai da ba kuma ya ce sai Allah ya ga abin da zai yi domin da aka zo ana duba shi ba wanda ya iya gane shi sai wata ƴar uwarsa saboda yanda aka yi mishi fashe-fashe da jikinsa ba wanda ya gane shi sai wata ƴar uwarsa to kada ana ganin kaman ya mutu shi kuma ya san abin da ya samu dan haka wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya rayayyu ne shi yasa ba a cewa wanda ya yi shahada a wajen yaki ba a kiran shi ya mutu sai dai a kira shi shahid in gane ana kiran su shuhada shi yasa an kaje wajen ya wajen da aka yi yakin Uhud sai a ce an je wajen shuhada Uhud ko shuhada Badr ko shuhada al-Yamama ko shuhada al-Yarmouk ko shuhada al-Qadisiyya duk ga sunan duka shahadar su kai kuma wannan ba zai hukuncin ba zai dauke ba har sai lokacin da aka daina jihadi amma matukar ana jihadi za a ci gaba da samu idha ghurisat shajaratul mahabbatu fil qalbi malai yace misali ne yake bamu idan aka dasa itaciya ta kauna a zuciyar bawa ba fa kauna ta soyayya wani yana son wata ba fa kauna da Allah idan aka dasa itaciyar kaunar Allah a zuciya wa suqiyat bima'il ikhlasi kenan aka shayar da ita da ruwa na ikhlasi na tsarkake zuciya kenan abin da yake sa wannan itaciya ta rayu kenan wa mutaba'atil habibi wannan sune sharuda da biyayyan annabin Allah sallallahu alaihi wa sallama yace to an samu wannan abubuwan guda uku itaciya ce an dasa ta a zuciya sannan kuma ana shayar da ita da ikhlasi da biyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace to idan aka samu wannan to lalle wannan bishiyar wannan itaciyar asmarat anwa'at thimari za ta fito da ƴaƴan marmari daban-daban iri daban-daban wa atat ukulaha kullu hin kuma duk shekara sai ta fitar da ƴaƴanta duk shekara sai ta fitar da ƴaƴa bi izni rabbiha da izinin Allah domin asluha sabitun asalin jijiyoyinta suna nan a kafa a ƙasa fi qararin qalbi suna cikin zuciyar ta riga ta kafu wa farquha sannan kuma rassanta muttasilun bi sidratil muntaha rassanta suna can sun hadu da wannan itaciya da ake kiran ta sidratil muntaha can kololuwar aljanna wannan itaciya ce da ba wanda ya kai wajenta shi yasa ake kiran ta sidratil muntaha ko suna fassarawa su ce an kai magariyar tikewa ko in za a shekara goma ana cewa magariyar tikewa baka san me ake nufi ba wata itaciya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi tafiya da shi cikin daren nan aka je daidai wajen da shi da mala'ika Jibril ya kalli wannan itaciyar yace ma mala'ika Jibril to mu ci gaba da tafiya yace a'a ni ai iyaka ta nan kenan ban isa na wuce nan wajen ba ba wanda ya taba wuce wannan waje a cikin halittun Allah kuma ba wanda zai wuce sai kai da aka ma izini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da tafiya ya je iyaka inda zai je ya sadu da Allah madaukakin sarki Allah ya kwarara masa abin da zai kwarara masa na kyautarsa na baiwarsa na falalarsa na imaninsa na haskensa duk Allah ya bashi sannan ya dawo mala'ika Jibril bai iya wucewa ba shi yasa ake kiranta sidratul muntaha domin yantahi ilaiha ilmu al-awwalina wal-akhirin mala'iku duk mala'ika sai dai ya ce ma iyakacin shi wannan bishiyar abin da ke bayan bishiyar bai sani ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wannan itaciyar bishiya ce babba ya ce ya ga inuwarta iyakan gani yana cikin kallonta kuma shi kenan sai ya ga wato wasu abubuwa kaman fari sun zo sun yi dafifi a kanta ashe mala'iku ne a kan kowane ganye nata akwai mala'ika guda ɗaya ko yana sujjada ko yana ruku'u ko yana tsaye ko yana tasbihi iyaka ganin shi haka ya gansu to da suka tashi kuma suka bar wannan itaciyar ya ce wallahi sai ta canja kamanni da ba wani wanda ya isa ya siffanta ta ma wani shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai sai ido ya saka ya ce ta canja kamanni da ba abin ba wanda ya isa ya siffanta ta to malai yake cewa idan aka samu bishiya ta kafa a zuciya ta kaunar Allah ma'ana idan kaunar Allah ta kafa a zuciyar bawa kuma sannan wannan kaunar ta tsakani da Allah ce bil ikhlas da biyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama to abinda za ta haifar shine saduwa da waccan itaciyar idan sai a rubuta mutum cikin wannan wato waɗanda ake rubuta su a cikin illiyin da Allah yace kalla inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun كتاب مرقوم يشهده المقربون الله يثني مو cikin su yace la yazalu sa'yu almuhibbi sa'idan ila habibi shi mai kaunan nan wato ba zai gushe ba yana kai kawo wajen hauhawa zuwa ga wanda yake so din la yahjubuhu dunahu shay ba abin da yake hana shi tafiya dan haka wata duniya ba za ta hana shi tafiya ba wani abu ba zai hana shi abin da yake yi ba sallan nan ba zai daina ba karatun alqur'anin nan ba zai ba wani abu da zai hana shi yanzu wani da ka hana shi sallah wallahi gara ka hana shi komai da komai Allah ya sanya mu cikin su. Ya za zuwa ce za a hana sallah. Ai gara a ce ba za ka kwana a gidanka ba. Kulla duk kofofin gidanka da a ce ba za ka yi sallah ba. Ba abin da ya fi mana sallah. Allah ya ce qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un, da ita aka fara. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Allah ya ce sun tsira. Dan haka akwai tsira a cikin sallah. Saboda haka ba wani abin da zai shiga tsakaninka da shi, shi yasa hatta ko a wajen yaki ma ai ba a ce a daina sallah ba. Allah ya ce fa in khiftum farijalan aw rukbanan, an kun ji tsoron kafiran nan za su auka muku kuna cikin yaki, ko da kuna sallah din ta tsoro ne kuka ga za su auko muku, to ku yi sallar ko a tsaye ko akan abin hawa ko ta yaya, ko yaya ma ku yi sallar. Fa'iza kuma a nan tufa a ƙimus sallah, idan kuma kun samu nutsuwa ku zo ku yi ta yadda ake, amma ba ka ba koyaya ka yi sallah. Shi yasa ba wai jinya ba ko rashin lafiya, ko me kake farko abin da za ka tambaya sallah ne. A Sayyidina Umar radiyallahu anhu, lokacin da wannan wato ba Farisi kafiri ba Majusi ya zo ya daɓa mishi wannan wuƙa mai guba yana cikin sallah asuba, ya ji sukan da aka masa ya ji jini har ya suma, farkon abin da ya faɗa da ya farfaɗo ya ce na ƙarasa sallata. Abin da ya fara tambaya bai tambayi cewa menene a jikina ba, to ya ce na ƙarasa sallan nan tawa don ya nuna ma muhimmancin sallah. Amma sai ka samu ɗan musulmi ya tashi baya sallah, ba azarar da ta tuwo wucewa a mutuwa ba, yana jikin wannan magagin yake cewa na ƙarasa sallar da nake ciki, bai ma ce wani ya mai gurbinsa a sallar ba. Haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake cikin raɗaɗi na mutuwa yana ta suma yana farfaɗowa, duk sanda ya farfaɗo abinda yake gaya musu cewa as-salata as-sala, ku kiyaye sallah ku kiyaye sallah, abinda yake faɗa kenan, kuma da shi ya cika. Wa ma malakat aymanu, da abinda kuka mallaka na bayi ku musu adalci. Da haka sallah yayi ta magana akai sallah. Sallah ita ce ribar musulmi, kuma sallan nan wallahi kaunarka da Allah ita ce za ta sa ka yi sallan nan cikakkiya, domin kaunarka da Allah ita za ta sa ana tsananin sanyin nan ka fita daga barwanka ka ji kiran sallah ka zo ka amsa, ana ruwan sama za ka zo ka samu mutum musulmi a masallaci. Wani kuwa in ba sallah ba za ka ga kasuwanni ana buɗe zuwa ana ruwa ko ba a buɗewa da sassafe, kowa zai ce ana ruwa ba zai fita ba, amma sallah ba a cewa ana ruwa ba za a fita sallah ba, ko a ce sanyi ya yi yawa ba za a fita sallah ba, duk abin da ake za a yi sallar. Haka sallah ita ce ribar ɗan adam musulmi, ba yi da abin da ya wuce wannan, ita ce babban lasisin da in ka samu ya yi kyau to ba ka da fargaba a sauran ayyukanka. Allah ya ce ilaihi yas'adul kalimu tayyibu, ga Allah ne kyawawan zantuttuka suke hauhawa suke zuwa gare shi. Kenan kana faɗin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim, wannan kalmomi kana faɗan su Allah zai dinga ɗaukaka su zuwa gare shi. Wal amalu salihu yarfa'u, Allah yana ɗaukaka kuma aiki na ƙwarai zuwa gare shi. Kenan duk abin da zaka yi na aiki Allah ne ya ce ka yi aiki naka ne, amma Allah zai karɓan mashi. Amma ba sai da waɗannan abubuwan, na farko sai da ƙauna ta gaskiya, sai da ikhlasi, sai da mutaba. In aka rasa ɗaya a cikin waɗannan to ba inda mutum zai kai, ba kuma inda aiki zai kai. To malam yayi magana yace fasal, wannan fasalin yake magana yace ita ƙauna, musamman ƙauna ta Allah madaukakin sarki, ba ta da abin da ake iyakance ta da shi, la tu had, ba ta da definition. An ce kai defining me ƙaunar Allah, yace ba ta da definition, ba za ka iya sa mata wani iyaka ba ka ce ga ƙaunar Allah. Yace la tu haddul mahabbatu bi haddin awdaha minha, fiye da ita ƙaunar kawai, yace kawai a ce ƙauna, amma ba za ka zo ka ce a ƙaunar Allah ita ce kaza ba, ita ce kaza ba, ita ce kaza, domin sai ka gama faɗan wannan sai ka ga ai akwai ƙaunar shi kuma a cikin wani abu, akwai ƙaunar shi kuma a cikin wani abu, akwai ƙaunar shi a cikin wani abu. Ma'ana za ka iya taƙaita ƙauna a cikin biyayya ga Allah, alhalin baka san cewa kauna kuma ta Allah tana cikin nisanta abin da ya bari ba, ita ma kauna ce. Yanzu idan mutum yana da mahaifi sai ya zama mahaifin nan ba ya son wani abu, ba ya son mutum ya aikata wannan abu, to menene zai sa mutum ya ki aikata abin? Kaunar shi ga mahaifinsa da biyayyarsa gare shi. Saboda haka ashe a cikin hani ma akwai kauna, cikin abin da Allah ya hana akwai kaunar Allah in ka nisanta abu. Domin kaunar Allah ita za ta sa ka ce ni bana son abin nan dan Allah bai so, sannan kaunar Allah ita za ta sa ka ce ni zan yi abu kaza saboda Allah yana so. Kenan kaunar Allah tana cikin biyayya, tana cikin hali, tana cikin ayyuka na zuciya, tana cikin ayyuka na gabbai. Domin a zuciyarka ma in kana kaunar Allah akwai abin da ba za ka yi tunanin shi a zuciyarka ba, haka nan a fili akwai abin da ba za ka aikata shi ba in kana kaunar Allah, a gabbanka ma akwai abin da ba za ka yi ba. To mala yace ita ba ta da wani iyaka, yace fal hududu la taziduha illa khafa'an wa jafa'an, haka wai kace za ka iyakance ta sai dai ta sake dusashe ta, haka abanta a yanda take kawai kauna kauna. Yace wujuduha fahadduha wujuduha, samuwanta shine kawai kaunar, shine definition din ta, samuwarta. In an ce babu ita babu, in an ce akwai ta akwai ta, in an ce akwai kaunar Allah akwai, in an ce babu babu, cewa ne yana san Allah yana san Allah, bai san Allah bai san Allah. Wala tusaful mahabbatu biwasfin azhara min almahabba, yace ba a kwatanta kauna da fiye da abin da yafi kauna. Wa innama takallama an-nasu, amma dai mutane suna maganganu ne a fi asbabiha, cikin abubuwan da suke kawo ta. Ta ce abu kaza yana kawo kaunar Allah, ko abu kaza yana gadar da fushin Allah. To mutane suna magana ne a ce asbabul mahabba, daga cikin dalilan da suke sa mahabba. Misali Allah yace fi salatihim khashi'un, lizakati fa'ilun, li furujihim hafizun, anil lahwi mu'ridun. Wannan asbab ne, dalilai ne da suke kawo mahabba, kaunar Allah. Wa mujibatiha, da abin da take gadarwa. Wa alamatiha, da alamominta. Alamar kaunar Allah shine kaza, alamar kaunar Allah shine kaza. Wa shawahiduha, da abubuwan da in an gansu ana ganin cewa alama ne na kaunar Allah. Wa samaratuha, da abin da take haifarwa. Wa ahkamuha, da hukunce-hukuncenta. Dan haka fa hududuhum wa rusumuhum darat ala hadhihi sita, duk maganganu suna kewaya ne akan waɗannan abubuwa. Wa tanawwa'at bihim al-ibarat wa kathurat al-isharat bihasabi idraki ash-shakhsi wa maqami wa hali wa mulkihi lil-ibara, gwargwadon sanin mutum da kauna din, gwargwadon irin bayanin da zai yi akan ta. Dan haka in wani zai yi kauna a kashe wannan hutan, to yana da yana toci a kashe shi kawai. وهذه الماده تدور في اللغه على خمسه اشياء, yace kalma ta mahabba ngane ko shine kauna, alhubbu ko shine kauna, ko soyayya, duk da yake akwai bambanci tsakanin kauna da soyayya. Ma'ana soyayya kalma ce mai gangamewa gaba ɗaya, kauna kuma tafi zama mai muhimmanci fiye da soyayya. Wani abu ne a cikin soyayyen yake gadar da kauna. Insha Allah yake waja'ala bainakum mahabbatan kuma mawaddatan, me yasa bai ce mahabba ba? Saboda mahabba am ne, mawadda kuma khas ne. Ma'ana shi abin da yake cikin kauna yafi na soyayya, domin soyayya akwai ta ƙarya, amma kauna ba kaunar ƙarya. Wanda shi yana kaunar ka da ƙarya yake kaunar ka, sai a ce ina son ka amma san ba na gaske ba ne, amma babu wata kauna da ba ta gaskiya ba. Shi yasa idan mutum ya zo ya ce wani ni ina son ka, wannan kalma ce a ta yi wani abin ka yake so. Amma ya zo ya ce wani ni ina kaunar ka, kai ma da kanka ka ji kalmar ka san da bambanci, ko ya ce wani ni fa ina kaunar ka a zuciyata, yana da bambanci ya ce wani ni fa ina son ka a zuciyata, ko ba bambanci? Wancan yafi zurfi na kauna, ya fi zurfi fiye da na shi wato mahabba. To mala yace ita mahabba din in ka koma harshen Larabci, wato tana ɗaukan ma'anoni daban-daban. daga cikin ma'anarta shine as-safa abinda zai zama tsaftatacce wal bayab ko kuma wanda yake mai haske shake kira al-kum wa minhu qawluhum li safa'i bayad al-asnan wa nadaratiha hubbi hababu al-asnan idan mutum yana da hakwaransa farare ne kalkalkal sai a ce hababa al-asnan fararansa ma'ana hakwaransa farare ne kalkal wannan ma'ana ne na hab da haka duk abin da yake fari ne yana da abin nan kyau sai a ce mishi al-hub kenan so abu ne wanda yake fari abu ne wanda yake mai kyau asani ma'ana na biyu al-ulu wadh-dhuhur daukaka da kuma gangamewa shi ma ana kiran shi mahabba domin duk wanda kake kaunar shi a zuciyarka ma'ana kamar ya mamaye ma zuciyarka ka ne yanzu kana son Allah a zuciyarka to komai ya mamaye zuciyar ne sai abin da yake so wa minhu hubbiba hababul ma'i a ce hababul ma ma'ana ruwa ya malale waje shine ma'anar malalewa ko gangamewa wa hababuhu wa huwa ma ya'luhu inda al-matar ash-shadid shine kamar an yi ruwa mai yawa gaske ruwan sama sai kaga ya malala ko ina wa hababal ka'su minhu haka nan hababul ka'su na uku al-luzum wa tabat tabbata a waje da kuma wato lazimtar waje shine tsayawa waje daya shi ma ana kiran shi hub wa minhu habbul ba'ir wa ahabba idha baraka shine idan rakumi ya tsuguna sai a ce habbal ba'ir ya tsaya a waje daya domin an ce so kana san Allah ka takaita shi kadai kake so kenan babu wani kenan mutum yana san Allah babu wata soyayya da take shigowa kuma cikin zuciyar shi domin san Allah baya haduwa da san wani ita soyayyar Allah ba ta cuɗanya da soyayyar wani amma wani Allah zaka iya hada soyayyar ka da wani yanzu misali mutum yana da mata yana da ƴa ko kuma dukkansu a cikin zuciyar shi suna da matsayi na soyayya ko ko akwai irin san da yake mata yana da iyaye yana da abokanai kowanne za su iya dittarayya a zuciyar bawa iyayenka akwai irin san da kake musu matarka akwai irin san da kake mata ƴaƴanka akwai irin san da kake musu abokinka akwai irin san da kake mishi kuma amma duk ya tattaru waje daya to wannan ba zai taba haduwa da soyayyar Allah ba ita soyayyar Allah ita kadai ce ba ta tarayya da wani in aka ce san Allah a zuciya ba za ka taba hada shi da wani ba kuma shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana za ka ta'amal iman lallai wato duk wanda ya sufanta da wannan siffa ya dandana dadin imani ya san me dadin imani sai yace siffar ita ce an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahu ya zama Allah da manzon shi shine yafi su suka fi kaunatuwa a zuciyarka fiye da wani da ba su ba nabiyu yace wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbahu illa lillah kuma ya so mutum bai san shi dan komai sai dan Allah haka dan ya ki mutum bai kin shi sai dan Allah wa an yakraha kuma sannan ya kyamaci wato fita daga imani kamar yake yadda yake kyamar a jefa shi a wuta ce duk wanda ya samu kansa a irin wannan matsayi to wannan shine ya san meye imani ma'ana Allah da manzon shi sun fi kowa kaunatuwa a wajenka fiye da kowa haka nan kuma kana son mutum ne dan Allah kana kin shi dan Allah ba wai dan abun duniya ba in kana tare da mutum kauna ce ta Allah in ka kin shi ko rabu ne saboda ya saba ma Allah haka nan kuma baka so ka rabu da imani kamar yadda kake kyamar a jefa ka a wuta haka kake kyamar a cire ka a cikin imani to duk wanda ya samu wannan ya samu dandanan imani na gaskiya wannan malai yana da maganganu da yawa da zai kawo akan abin da ya shafi wato shi mahabba ma'anoni ne guda biyar ya kawo mun ambaci guda uku a cikin su insha Allah darasi na gaba in Allah ya raya mu za mu ci gaba da sauran da fatan kuma da roƙon Allah madaukakin sarki ya tsarkake zukatanmu Allah madaukakin sarki muke roƙo ya azurta mu da kaunarsa a cikin zukatanmu kuma yana daga cikin addu'ar da mutum zai ya samu kaunar Allah a cikin zuciyarsa shine Allahumma habbib ilaina al-imana wa zayyinhu fi qulubina hakanan Allahumma inni as'aluka hubbaka shine ya Allah ina roƙonka ka azurta ni da kaunarka wa hubba man yuhibbuka da kaunar wanda yake kaunarka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika da kaunar aikin da zai kusantar da ni zuwa ga kaunarka wannan addu'ar ka a rabu da ita in ka dore akan ta zaka zama mai cikin masu kaunar Allah shine Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika sai a kiyaye a yawaita irin wannan addu'o'i abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan shi wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk